This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz akan 1,530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna iya kuma kama mu a duk lokacin da ake bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba a shirin mu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Me mata ke cewa ne game da maganar da kungiyoyin mata suke cewa na hana sa hijabi saboda yan ta'adda na amfani da shi?
Ya danganci tsaro, akwai mayafai masu girma masu rufe jiki wanda zaka iya sa su saboda kawo tsaro na dan wani lokaci kafin Allah ya taimake mu komai yayi sauki.
To haka kuma zamu ji cewa akwai maganar da ake na ƴan majalisar Najeriya me suke ciki bayan sun shafa fitika akan maganar mulki ko shugabanci.
Gyaran da yake sanya a Najeriya, zamu hada baki, zamu hada hannu, mu tabbatar da cewa an kwato mana ƴancin mu Najeriya da kuma duk kudaden da aka sace gaba daya.
Malam Ibrahim, me duniya kuma take ciki a kanun labarai?
To Usmana, ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Amurka don yiwuwar kawo fursunonin Guantanamo Bay da ke kasar Cuba. Kaso 1/3 ne kadai, wato silisi na Amurkawa, suka amince da yadda shugaba Barack Obama ke gudanar da batun yarjejeniyar kasa da kasa ta jinkirta shirin nuclear Iran. Sannan kuma rundunonin, wato rundunar sojin Najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar Boko Haram bayan wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari ya bata.
To sannan kuma akwai shirin lafiya uwar jiki, amma duk sai bayan mun sha wa'annan labarai da muka ji.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soji a Leavenworth na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soji waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. Sansanin na Leavenworth da wani sansanin sojin kuma da ke Charleston na jihar South Carolina su ne wurare biyu da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ba da umarnin a gwada ingancin su, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaro, yayin da jami'an soji suka fara gwada dacewar sansanin na Leavenworth jiya, shi ko na Charleston sai sati mai zuwa. A bayanin da jami'in ya yi wa muryar Amurka, ana buƙatar kai fursunoni 50 daga cikin waɗanda ke wucen Guantanamo Bay din a Amurka, a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron na Amurka. A yanzu haka akwai fursunoni 116 a gidan yarin sansanin sojin ruwan Guantanamo Bay, da yawa daga cikinsu sun cancanci a kai su ƙasashen waje. Jami'in ya ce jami'an sojin za su kuma duba yiwuwar gwada wasu ƙarin sansanonin soji da na farar hula don sanin ko za a iya kai fursunonin soji a wuraren cikin abin da ya kira yanayi na mutunci da tsaro. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗi a farkon wannan satin cewa da yiwuwar ma'aikatar tsaron ta Pentagon ta miƙa ma Majalisar Tarayyar Amurka tsarin rufe gidan yarin Guantanamo Bay wani lokaci bayan majalisar ta dawo daga hutun Agusta.
Kaso 1/3 ne kadai, wato silisi na Amurkawa suka amince da yadda Barack Obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar Iran, bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a na Gallup. Jami'an binciken sun tambayi mutane sama da guda 1,000 cikin 'yan kwanaki da suka gabata. Sannan jiya alamai suka fitar da sakamakon da ke nuna cewa kashi 55 na Amurkawa ba su amince da manufofin Obama a kan Iran ba, yayin da kashi 33 kuma suka amince. Sakamakon ya yi kama da na jami'ar Quinnipiac, wanda ya nuna cewa yawancin Amurkawa na adawa da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar da aka cimma da Iran da ƙuri'a biyu bisa ɗaya. A yanzu haka Majalisar Tarayyar Amurka na hutun bazara wato sama ta ce amma tana shirin kada ƙuri'ar amincewa da ko kuma kin amincewa da yarjejeniyar ta makamin nuclear Iran kan cewa ba su yadda a kera makamin ba maimakon a ce an janye mata takunkumai da aka kakaba mata wanda ke kare tattalin arzikinta. Binciken na Gallup ya nuna cewa daukacin manufofin Mr. Obama sun samu amincewa da kashi 47 ne.
Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar Boko Haram bayan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bata jiya Alhamis, cewa ta kasara kungiya mai tsatsauran ra'ayin addinin cikin watanni uku masu zuwa. Muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Najeriya Kanar Rabe Abubakar shine yayi wannan bayanin bayan da shugaba Buhari ya rantsar da sabbin manyan jami'an soji jiya Alhamis a Abuja. Sabbin manyan jami'an sojin sun hada da Janar Abayomi Gebrar Olani Shakin, hafsoshin tsaron Najeriya, da Laftana Janar Tukur Yusuf Burutai, hafsan sojin dakarun ƙasa na Najeriya, da Vice Admiral Abok Ite Ikwe Abbas, hafsan sojin dakarun ruwa, da Air Marshal Sadiq Abubakar, hafsan sojin dakarun sama. Kanar Abubakar ya ce a shirye sojin Najeriya suke su ƙara ƙaimi don ragargaza Boko Haram. Wannan umarni ne na shugaban ƙasa, kuma sojojin Najeriya sun tsara duk hanyoyin da za su bi wajen ganin bayan Boko Haram a wannan ƙasar. Kuma na yi imanin cewa za mu iya cimma hakan kafin cikar wa'adi, muddin akwai kayan aiki wanda muka san ma dai akwai su. Muna duk abin da muke iyawa wajen ganin cewa mun cimma hakan cikin wa'adin na watanni uku, a cewar Abubakar. To sai dai masu suka sun jefa ayar tambaya kan wa'adin na tsawon watanni uku, sun yi nuni da cewa ai su waɗannan sojojin ne suka yi ta gwabzawa da Boko Haram na tsawon aƙalla shekaru biyar ba tare da sun daƙile su ba.
Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Girka ta ƙara shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a majalisar dokokin ƙasar. Gabanin ƙuri'ar da ake kyauta zaton za a kada yau Juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 daga tarayyar Turai. 'Yan majalisar dokokin sun yi ta jayayya mai tsanani a muhawarar da suka fara kan ƙudurin a safiyar jiya Alhamis. Prime Minister Alexis Tsipras ya yi kira ga majalisar dokokin da ta amince da yarjejeniyar wadda aka cimma a wannan satin da ya gabata. Haka kuma babban bankin tarayyar Turai da kwamitin zartaswar Turai da kuma gidauniyar larmini ta duniya sun yi magana a kai sharuɗan masu tsauri da aka gindaya na tsimi mai tsanani da biyan ɗimbin kuɗin ruwa kan duk wani sabon bashin da za a ci. Ko da yake Mr. Tsipras ya ce yana kyautata zaton za a amince da ƙudurin, ya nuna cewa yana fuskantar tawaye a jam'iyyarsa ta Syriza mai mulki. Idan majalisar dokokin Girka ta amince da shirin tallafin, ministocin ƙasashe 19 masu amfani da takardar kuɗin euro da za su yi taro a yau Juma'a su ma za su rattaba hannu a kan wannan yarjejeniya.
Mutane da dama ne suka mutu a jerin manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu haɗari.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar mata musulmi ta Form 1 da wata ta 'yancin mata sun yi taro game da maganar yadda 'yan ta'adda ke amfani da hijabi, har hakan yana neman ya jawo gwamnatoci su kakaba doka a kan hijabin. Ga wakilinmu Abdulhab Muhammad daga Bauchi da rahoton.
Game da kungiyoyin mata musulmi da suka hada da na Form 1 da kuma masu kare haƙƙin mata musulmi da ake kira MURE sun gudanar da taron faɗakarwa kan yadda 'yan ƙonar baƙin wake ke amfani da irin shigan mata musulmi domin aiwatar da ayyukan ta'addanci wanda ke shafawa mata musulmi baƙin jini da kuma tsana a wasu sassa. Manufan taron da shine an karar da hukumomin kasa kan kiraye-kirayen da wasu kungiyoyin jama'a ke yi wa hukumomi na ganin an hana mata musulmi yin amfani da sutura da addinin su ya umarce su da su rinka amfani da shi. Ga dai ra'ayin wasu matan dangane da batun yin amfani da sutura da addinin nasu ya tanadar musu yin amfani da shi.
Amina Abdullahi, a halin gaskiya Musa hijabin nan muna ganin shine suturan mu. Muna kira ga sauran yan uwa da suka ce a daina sa hijabin nan. Gaskiya wannan ba tsari bane. Muna so dai a taimaka da irin abubuwan da ake satin da mutane ko kasuwanni, makaranti, gurin taro.
Sura da Atu Ali. Ya danganci tsaro, akwai mayafai masu girma, masu rufe jiki, wanda zaka iya sa su saboda kawo tsaro na dan wani lokaci kafin Allah ya taimake mu, komai yayi sauki.
Shugaban dalibai musulmi na jihar Gombe, Malam Aminu Muhammad, ya yi ƙarin haske kan yadda addinin musulunci ya batu kan suturan mata musulmai.
Hijabi umarni ne na Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam. Addu'o'i kuma muke domin Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa. Idan har aka ce matan mu kuma sun fara yawo tsirara, ta yaya za mu yi addu'ar har Allah ya karba? So kaga abu ne da ya kamata ce mu dube shi sosai, gwamnati kuma ta dube shi dai don basira ta ga me ya kamata a yi.
To amma in ji cewar Adamu Mai Dala, duk wani matakin da hukuma ta ɗauka muddin zai kawo zaman lafiya, abin amince ne.
Saboda haka maganan wani hijabi fitan matan kansa, in an ce hana su fita waje zai ba mu zama lafiya, to in an hana su fita ai yayi daidai, balle sa hijabi ko ni ne kai.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.
Me yasa 'yan majalisar ƙasa a Najeriya suke tunanin yadda za su yi aikin gina ƙasa tare da shugaba Muhammadu Buhari bayan gama tsallen baɗaki a kan shugabanci? Madina Dauda na ɗauke da rahoto daga Abuja.
Fiye da watanni biyu kenan da ƙaddamar da majalisun dokokin Najeriya da aka yi a ranar 9 ga watan Yuni, amma zaman da suka yi bai wuce na makonni uku ba. Wannan ya sanya su ƙoƙarin yi wa kansu faɗa wajen muhawara akan wasu batutuwa da suka shafi ƙasa, irin na faduwar darajar naira da batun kai ɗauki ga sashen arewa maso gabashin Najeriya. Sanata Dino Melaye ya bayyana abubuwan da suka fi baiwa muhimmanci.
Yanzu ba mu da wani matsala a majalisa, shi Senate President ya riga fara aiki, ya kama aiki da ke gaban shi. Mu yanzu talakawan Najeriya su suka dame mu, kuma mun riga mun sa maganarsu a gaba, kuma an fara daukan mataki kala-kala wanda yake zai tattara mana arzikin ƙasarmu. Kuma za mu mara shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari baya, muna bayan shi 100%, muna bayan shi daram-daram. Kuma za mu taimaka cewa gyaran da yake sanya a Najeriya, za mu haɗa baki, za mu haɗa hannu, mu tabbatar da cewa an kwato mana 'yancinmu Najeriya, da kuma kudaden da aka sace gaba daya sun dawo.
To sai dai rashin nada shugabannin kwamitocin majalisar waɗanda su ne ke zaburar da aikin 'yan majalisa ya kasance abin da ke rage azamar aikinsu. Amma ga Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya ce suna iyakacin ƙoƙarinsu na aikin da talakawa ƙasar suka zaɓe su yi. Ko da yake ana kallon majalisar a matsayin wacce ta samu natsuwa da ma zaman lafiya a cikinta, musamman ganin yadda a farko an yamutsa gashin baki da kuma tada jijiyar wuya da ma baiwa hammata iska, amma ga Sanata Abu Ibrahim ya ce tana fa ƙasa tana dabo.
Babu wani bambanci, kuma duk tarin kanmu muke distinguish, ko shi distinguish ake kiran shi. Saboda haka wannan abu ne na maganar siyasa, kuma ko cikin jam'iyya za ka ga ana samun bangarori cikin jam'iyya. Da su waɗannan bangarori abu ne na siyasa, za a ci gaba da shi. Daɗin abun abin da ya kawo aikin jama'a, muna ci gaba da shi. Waɗannan kuma rigingimu da ke suna nan kwance gaskiya, amma ana ta ƙoƙari za a yi a tattauna a sai za a gyara su. Kuma kamar yadda na ce, mu duka mu dattawa ne, kuma su ake majalisar dattawa. Saboda haka alhamdulillah an gani ce akwai zaman lafiya.
Ashe ba dai cewa magana ta mutu gaba ɗaya ba tana ƙasa kenan a kwance.
In na ce ta mutu na miki ƙarya, to akwai sauran ɓarɓashinta. Amma muna ƙoƙari a ga yadda za a gyara in Allah ya yarda.
Gaskiya ko akasin haka dai za ta bayyana ne a lokacin da shugaba Buhari zai aiko da jerin sunayen mutane da yake so a naɗa su ministoci. Za a gani ko 'yan majalisar za su yi tutsu irin na jaki ne ko kuwa a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ya jama'a musamman talaka zai taimaki kansa idan ya je wajen likita da kuma gujewa sayan maganin jabu? Abinda za mu duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa da ke Shika jihar Kaduna, Najeriya, ya yi bayanin cewa abubuwa ne suka taru suka yi yawa a kan batun me yasa ake zargin cewa galibi likitoci ba su gwada mutane yadda ya kamata kafin a ba su magani. Ya ce da likitocin da kuma jama'a kowanne yana da nasa laifin. Jama'a ya ce sun fi ya sauri. To amma kuma duka ya ɗora wa gwamnati alhakin tabbatar da cewa ana bin ƙa'idodi. Mutane musamman talaka shi ne aka fi ƙwara a wannan al'amari. A ci gaba da zantawa da ne da Professor Balaraba Sani Garko, na nemi sanin shin yaya mutane za su taimaki kansu ne?
Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su.
Ya mutane za su, tunda su ake cuta, kaje ka ga likitan bogi bai ma san abin da ke damun ka, bakila kaje ka kanka ke ciwo aka baka maganin ciwon ciki, akwai kuma lokacin da idan aka ɗau magani in ba cutar da kake fama da ita bane aka ɗauki magani aka baka kana iya shaye kashe ka. To ya mai mutane za su yi su kuma su taimaka ma kansu?
Mutane ba abin da za su iya yi, saboda idan mutum ka jahilci abu ai ba yanda ka iya, in ba haske aka haska ma wani ba. Mutum ne ya fito a gidu hanya da kaya, in ba wani aka samu ya haska mishi fitila ba dole zai ta mutuwa. Harka na aikin asibiti harka ce wacce take tana da matsalan fahimta, wanda ko mutum yana ciki yana iya yin samu, yana iya samun kuskure. To sai kasance cewa kuma waɗanda suke cikin nan su ne watakila suke kawo irin wannan ruɗa-ruɗani ɗin. Haka zai wahala mutane su ce su sun gane abin, ba zai yiwu ba kawai. Ya Allah, iyaka ita gwamnati ta tashi ta kare haƙƙin mutane kawai. Amma ina ganin watakila akwai rahotanni da yawa da suke nuna cewa watakila a ƙauyuka wasu wanda ba likitoci ba su yi ko irin harkar zubar da ciki ɗin nan, ko a zo a yi fiɗa wanda watakila mara lafiya ya zo rufuga tare da haƙƙi zama ba a bi ka'idojin da ya dace ba. Shikenan kuma fa'iya da ke wasu yi kuka shikenan, likita ya yi kokari Allah ya kamar wanda ya rufu shikenan. To su ne wasu gagarumin matsala ne wanda watakila sai dai addu'a, amma shi mutanen gari zai wahala ake wai mutumin da baka abin da baka jahilce shi kuma ai ba ne za ka gane cewa ana cutar ka.
To nan ɗaya kenan, baya ga wannan matsala kuma akwai matsalar magungunan jabu, ko da yake na san hukumar NAFDA ita take da alhakin tabbatarwa da cewa magungunan nan ba na jabu bane. To an gaya ma mutane akan cewa idan sun je ko da chemist ne suka je sayan magani su duba su ga hatimin NAFDA. To sai kuma aka samu rahotannin cewa akwai waɗanda 419 ɗin sun san yadda za su copy hatimin na NAFDAQ ɗin, in ka gani zaka zaci na NAFDAQ ɗin ne alhali ku ka sai maganin jabu. To mutane yaya, to me za a yi, ya mutane za su gane cewa ya za su bambanta na NAFDAQ ɗin da na jabu?
To shi ne wannan da kaman mu ya ji mai abin da aka ce miki, an ce ga alamar ta nuna kwarewar magani cewa yana da inganci da faifanci, sai zamana cewa akwai ɗan su maha'inta da suke zuwa su buga hatimin nan su yi shi kuma ba bambanci da NAFDAQ ɗin. Wanda ni akwai wani talabijin ina ga BBC ne, BBC World suka je har India ko Al Jazeera ne suka bincika, akwai 'yan kasuwarmu da suke tafiya har can, sai su je su ce a yi musu magani na jabu a buga musu hatimi. Har wani a cikin masu yin magunguna yakan yana kurin cewa shi duk wani hatimi ko me wahalarsa in dai za a yi shi a sa akan maganin jabu zai iya yin sa ko na wani kamfani ne, wanda ni na gani da idona. to wannan abu al'amari ne wanda wata shi mara lafiya sai dai addu'a kawai.
To ba dokokin da idan aka kama irin waɗannan ɗin tunda ka san kai kana zuwa nan ƙasashen kana zuwa bita akai-akai. Ka san cewa idan likita ya kuskure ya kuskure. In aka kai shi kotu to ƙashin shi ma sai dai ya rufe asibitin tare da za a ci shi. Ba wannan tsari ne a Najeriya?
Ai hajjaji mai kin san idan zani ko riga ta riga ta rufe ta yagidi inda kika ja darewa zai. Al'amarin mu a Najeriya wato abubuwa ne wanda ko ta ina ya safurkuce duk abin da ka taba yana da matsala. Idan ka je judiciary din ne in ka tafi wata kila kamar yadda masu inspection ne da masu alhakin dubawan da masu alhakin komai da ma'aikatan asibitin da masu maganin duk inda ka taba akwai matsala sai dai wata kila fatan alheri kuma nan gaba amma dai a yanzu gaskiya fi sabilillahi ba na jin akwai wani hukunci da ake zartar mu ko ma mai mutum ya a Najeriya wanda zai kai irin wata kila harkar asibiti saboda mu wata kila muna mutane ne wanda Allah ya sa muna watakila da addini da tawakkali sai a ce ai mutum ya mutu kwanan shi ya kare ai in kaza ya faru kaza ne Allah ya kaddara to gaskiya wannan al'amarin shine yake kara sa abin ya tabarbare haka amma gaskiya ba wani maganan cewa watakila ko ana fatan za a yi wani abu a yanzu dai sai nan gaba
to misali kuma talakasu suka fi yawa a Najeriya. Ba kowa ne yake da halin da in ya je irin wannan ɗin likita ya mai shirme ya je wata ƙasar waje ba yanzu ta kai jallin ga akwai mutane da yawa ko kansu suka je yana ciwo za su ce ba zan je ba asibiti kan je a bani maganin da ba shi ne ba to in mutum yana da hali sai ka ga ya je ƙasar waje to haka zamu tunda ba kowa bane waɗanda suke da halin zuwa ƙasar waje din kila a cikin ƴan Najeriya ana iya cewa kashi ɗaya ne daga cikin ɗari.
Kuma zuwa ƙasar waje ma waɗansu aikin je ba wani abu suke samuwa ba sai wahala saboda sau da yawa waɗansu za su tashi daga Najeriya da cinye tafi inda akwai yaran da na sani watakila aka cinna da ciwon zuciya suka sayar da gidansu na gado ya je aka yi mai magani ya dawo ƙara safarkwacewa bayan wata ɗaya.
Wannan batu da kake faɗi na batun zuwa ƙasashen waje ɗin ai akwai wasu ɗin halayyarmu da muke yi a Najeriya ɗin an ɗauka an kai musu. Su ƴan Najeriya ɗin ya za a yi mu canja halinmu?
Wannan sai dai a yi addu'a Allah ya sa mu canza saboda shi ɗan Najeriya duk inda ya je a duniya hajjajin mai zaki lura cewa yana nuna ma duniya shi kuɗi ba matsalarsa ba ne a waɗanda suke samu su fita wajen duk wanda ya fita waje shi zai zo ko menene yanda ake hargido a Najeriya nawa ne kuɗi za a biya kaza ne kuɗi ba program ɗinsu ba ne to su kuma mutanen duniya an suka lura cewa kuɗi bai dami shi ba da sauransu. Shikenan shi ma sai wanda akwai wani irin zuwa duk inda kika ji akwai irin wani kuma kudin suke nema shikenan sai a ji shi kawai yayin da yake kudin a garba kudin a take.
To amma professor ai ba duka wannan magana da kake ai ba duka ƴan Najeriya bane suke fita waje din su ce kudi bai dame su ba.
Ai duk wanda kika ga ya fita waje yana da kudi ne ya fita waje.
A'a ina san yana da kudi ne ya fita waje amma kamar yanda kace ɗan Najeriya da inda zai nuna cewa shi komi in ya bada kuɗi za a mishi nace ba kowa ne yake da wannan hali ba ko.
To ai baki sani ba an ce wake ɗaya shi yake bata gari ni naje ƙasashen duniya inda mutanen Najeriya suke zuwa karɓar magani tun daga airport daga gani ka san akwai shirin gogi wanda ake wa mutum ana tsammanin yana da kuɗi ne wanda kuma watakila waɗansu da suka je ne suka nuna musu cewa watakila kuɗi ba matsalar su bane to shi yasa duk wanda yake a idan kika samu kika hira da waɗanda suka tafi misali wata ƙasa ko inda ko ne a cikin mutum goma sai kin samu mutum shida wanda aka cuce su.
To ya gwamnati za ta gyara wannan al'amari tunda komai an zagaya an ce gwamnati ita za ta yi kuma gwamnati ba za ta iya yin wani abu dole sai an samu haɗin kan jama'a.
Abu na farko da ya kamata a yi a gyara hajjajin mai shine ɗan Najeriya ya dawo ya ji tsoron Allah ya gyara halinsa idan aka ɗauke shi aiki ya fita lokacin da ya kamata ya je aiki karfe 8 ko karfe 6 ko karfe 5 yanda dai aka ce mishi zo ya zauna a office kuma ba yawo da gulma ba ya aikin da yake gabansa akan sa'ida har lokacin tashi idan kowa zai wannan wallahi tallahi ba abin da zai gyaru a Najeriya.
To batun su kuma masu karban certificate din da masu karban certificate sannan kai ka je ka yi aikin ka kai makarantar ne yadda ya kamata wani kawai zai zo sai ya baka kuɗi sai ka bashi certificate ya je ya bude clinic. To su kuma fa
wannan shi ma kawai watakila rashin tawakkali ne da rashin kana'a da kuma wata illar hadama. Saboda haka idan ba ka bari shi ke kawo wannan, saboda duk wanda zai ba da certificate shi a buɗe asibiti ko a buɗe pharmacy shi kuɗi za a bashi, ai ba kyauta zai yi ba. Saboda haka inda ya yarda cewa arziki Allah ke ba da shi ba sai ya ja sai da kwalinsa ba a sa sunansa ana cuta, to da ba zai yi wannan ba. Saboda haka abin ya dawo kan ɗan Najeriya mutum kowanne ɗan adam ya gyara halinsa, ya ji tsoron Allah, ya kyautata ma mutanen da suke kafarsa kawai shi ne.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwar mu mai sama, Allah ka taimake.
Masu raro, muna fatan za a gafarce mu domin a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Alice ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC.
To da wannan ne kuma muka zo ga labarai, amma a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Living World na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soja waɗanda yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. Kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai, wato silisi na Amurkawa, suka amince da yadda shugaba Barack Obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar Iran bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a na Gallup. Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta ɓullo da sabon salo wajen fafatawa da ƙungiyar Boko Haram bayan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bata jiya Alhamis, cewa ta kassara wannan ƙungiya mai tsatsuran ra'ayi cikin watanni uku masu zuwa. Gwamnatin Girka ta kare shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a Majalisar Dokokin Ƙasar. Gabanin ƙuri'ar da ake kyautata zaton za a kaɗa yau Juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 daga Tarayyar Turai. Mutanen da suka mutu a jerin manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu haɗari da daren ranar Laraba a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa a arewa maso gabashin China a yanzu sun kai sama da 50, ciki har da 'yan kwana-kwana. Hotuna da bidiyo sun nuna manyan tartsatsin wuta da turniƙewar hayaƙi tamkar gajimarai da suka mamaye hatta gine-ginen benayen da ke kusa. Sannan fashewar ta cilla igiyoyin girgiza zuwa tsawon kilomitoci da dama daga wurin da ta auku. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin China sun ce mutane 70 koko 700 sun samu raunuka, 71 daga cikinsu masu tsanani. Yawancin waɗanda abin ya rutsa da su ma'aikata ne 'yan cirani waɗanda ke da zama a wasu unguwannin da ke daura da wurin, a cewar kafar labarai ta Xinhua. Da alamar shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri ya yi alkawarin cewa ƙungiyarsa za ta ba da goyon bayanta ga sabon shugaban Taliban a Afghanistan, matakin da zai daɗa ƙarfafa ƙungiyoyin biyu na ta'addanci a yayin da suke fuskantar ƙalubale daga ƙungiyar ISIS.
To da takaitattun labaran shirin safe kammala, sai kuma an jima za mu sake dawa a madadin shi Ibrahim Garba da kuma wanda ya jagoranci shirin Ciyo Bahiro Diodone, sai injiniyanmu na yau ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.